الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 7 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 19 ga watan 1 shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Ba masbuki bane, ma'ana ba a zire masa da komai. Maimakon limami ya salamce, ya salamce sai ya ki sallama, ya shagala da yin wasu addu'o'insa, kuma ba a ta kama liman da ya salamce ya duka ya yi ba adi. A? Da ya sallama ba sai ya yi ba adi. To, kasancewar duk abin da ya kama liman na sujada kabli ko ba'adi, to ya kama mamu. Don haka anan shi abu na farko kuskuren da ya kasance ta ɓangaren shi, rashin salamcewa bayan sallamar liman. Domin cikar koyi da liman kai tsaye, idan ya aikata wani aiki daga cikin ayyukan sallah, mamu ya biyo baya ba tare da jinkiri ba. Don haka wannan kabli da ya yi ba ta bata masa salla ba. An gane ko? Alhali limami ba adi ya yi, to da abin da ya kamata shi ma ya yi ba adin kamar yadda limami ya yi. Domin duk inda kabli ta kama mutum, idan ya manta ya yi ba adi, ko ba adi ta kama mutum ya manta ya yi kabli, kowace ta tsaya matsayin yalwata. A nan iya abin da za a yi masa jan hankali, hakan bai dace ba. Jinkirta aikata wani aiki na sallah bayan limami ya aikata, haka yana daga cikin saba ma liman. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ku ya yi umarni, wato a yi koyi da limami. Koyi ku shi ne bayan ya aikata abu kai tsaye, mutum ya biyo baya ba tare da latti, ba tare da wani jinkiri ba. Na'am.
Amma sallar nafila, ko bayan mutum bayan ya ƙarta ya yi
wai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yake banta ne da sallah ta farilla idan mutum yayi tahiyya ko kuma ya hada hannafila babu banbanci tsakanin sallah ta farilla da nafila asali duk abin da aka shar'anta a farilla an shar'anta a nafila sai abin da dalili ya bambanta ita ko tahiyya yadda tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tahiyya cikakka kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin yana cikin sahihain tare da salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da shi dan haka kuma domin cikar fa'ida hatta a sallah ta farilla sallah mai zama biyu yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai keɓanta ba da tahiyya ta ƙarshe tahiyya ta farko da ta biyu salati yake haka a sallah ta nafila yi yake darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadisul anbiya a darasi da ya wuce mun gama babi na 51 baban da ke bayani game da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane uku ɗaya daga cikinsu yana da cutar albaras idan aka ce albaras wato shine mele a Hausa fata da ta kan kuɗe ta yi jajjawur ta yi ɗabbare ɗabbare an gane ko kuma wani lokaci har ma halitta ta kan canza baki ya jirge da abin da ya kama da haka rashin lafiya ce wadda Allah yake jarrabar bayinsa kuma rashin lafiya ce wadda take mai wahalar mai wuyar magani to shine wasu malamai sukan fassara albaras cewa kuturta amma a hakika ba kuturta bace gane ko akwai bambanci ita kuturta aljuzam ake kiranta sai na biyun shi kuma wa a'ama makahu ne kwata-kwata baya gani Allah ya tafiyar da ganin nasa na uku shi kuma akra wato mai kura ne ita ma kura kamar yadda bayani ya gabata wani nau'i ne na rashin lafiya amma a kai yake kasancewa kuraje ne sukan fito su cabke kuma su ringa ruwa kuma ya zamanto gashin kai gaba ɗayan shi ya zube an gane kuma galibi mai kura zaka ga kan yayi fari fat kamar an bada masa gari kuma gashin gaba ɗaya ya tafi sai wannan kuraje sun cabke kuma suna ruwa shi yasa galibi mai kura zaka ga kuda yana bin shi to rashin lafiya ce wanda Allah subhanahu wataala yake jarrabar wasu daga cikin bayinsa amma mahallinta shine kai shine take tafiyar da gashi to su waɗannan mutane uku sun kasance ne a cikin banu Isra'il kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari kuma jarrabawa ce ta musamman Allah ya yi nufin yi musu ya tura musu mala'ika na musamman wanda dai a takaice kissar ya gabata bayani ya gabata akan ta a darasi da ya gabata darasi ne yau kenan insha Allah za mu tashi babi na gaba ko mu ce baban da ke bayan shi qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قوله الكهف الفتح في الجبل والرقيم الكتاب مرقوم أي مكتوب من الرقم ربطنا على قلوبهم أي ألهمناهم صبرا شبطا أي إفرادا الوسيد أي الفناء وجمعه وصائد ووسط ويقال الوسيد الباب مؤصدا أي مطبقا أصد الباب وأوصد بعثناهم أي أحييناهم أزكى أي أكثر ريئا فدرب الله على آذانهم أي فناموا رجما بالغيب لم يستبن وقال مجاهد تقردهم أي تتركهم ما لم الله يجيك أنسنا فتاه وتوانن بابيني واندكي بياني game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kahf am hasibta anna ashabal kahfi warraqi malan ya ciro mana farkon ayar wadda take kunshe da wannan kissa ko mu ce wannan labari ne wanda ya kai matuka a wajen mamaki shine labarin ma'abuta kogo shine ubangiji ta'ala yake kissanta ma manzansa alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala yake fada an am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ila al kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada فدربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الآية كنا أتكيتي ودنن آيوي سوني مالا يترومنا mufradat kinsu ma'ana kalimomin su waɗanda suke masu ma'ana koyayya kamar yadda kenan tafsirin su yazo daga gumma gabata wanda kuma ayoyin su ne suke kunshe da wannan kissa shine ubangiji ta'ala yake fada yake cewa am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba ubangiji ta'ala ya ce bardi ita am idan hamzatu istifham bata rigaye ta ba takan dauki ma'anar bal an gane ko kamar yadda anan ma'anar ta bal shine am hasibta ubangiji ta'ala ya ce bardi wato kai manzanmu kai zaton anna ashabal kahfi cewa ma'abuta kogo warraki ne wato da allan da aka rubuta sunayensu a jikinsa kanu min ayatina ajaba wato sun zamanto wani abun mamaki daga cikin ayoyinmu gane ko lalle abun mamaki ne to illa kasancewar ababen mamaki wanda ya kai gaya a wajen al'ajabi daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sun wuce a lissafa duk wani abu da muke ganin abun mamaki ne to akwai wanda ya fi shi kai matuka a wajen mamaki to shine Ubangiji ta'ala sai yake kissanta ma manzansa yace iz awal fityatu ilal kahfi ba su labari yayin da to shine anan malam yace al-kahf wannan kalima ta al-kahf shine al-fathu fil jabali an gane ko a Hausa kenan kogo idan aka ce kogo shine a samu wata malaba a cikin dutse kamar wata rarikewa da ke kasancewa a jikin dutse inda za a iya shiga a fake to shine ake kira da al-kahf kogo warraqim wato lafazin arraqim shine malam ya fassara mana yace alkitab an gane ko alkitab ma'ana kenan littafi ma'ana abinda aka rubuta sunansu kamar yadda yazo daga Abdullahi dan Abbas cewa shi wannan sarki a wannan lokaci bayan an nemi wannan matasa an rasa to sai yasa aka rubuta sunayensu a jikin wani allo wanda yake na dalma saboda me yasa kasancewar shi idan aka yi rubutu da karfe ko da dalma to abu ne wanda ruwa baya gogewa kuma tsawon zamani baya sanya wannan rubutu ya gushe mafi yawa magabata sukan yi haka ga abin da ake so ya zamanto na tarihi ne wanda zai kwashe shekaru aru-aru ba tare da ya gushe ba to shine anan yace warraqim ay alkitab to shine malam sai yazo da kalima ta wato marqum kamar yadda yake cikin suratul mutaffifin kitabun marqum marqum ay maktub kenan kalimar an ciro ta ne minan raqam idan aka ce ar-raqm shine ma'ana alkitaba rubutu kenan shine yace iz awal fityatu ila al-kahf ba su labari yayin da waɗannan matasa lafazin fitiya jam'i ne na fata jam'i ne wanda yake na killa yayin da su waɗannan matasa wato suka taro jiki zuwa wani kogo faqalu rabbana atina min ladunka rahma sai suka yi addu'a suka ce ya ubangijin roƙonka muke ka ba mu wani jin kai na musamman daga gunka wa hayyi ilana min amrina rashada ya ubangijinmu ka shirya mana wato shirya game da al'amarinmu ma'ana ka inganta mana komai suna shiga wannan kogo shigar suke da wuya ubangiji ta'ala yace fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada an gane ku fadarabna ala kafi ko rabadna ala qulubihim idza qamu ubangiji ta'ala yace mun daure zukatansu menene ma'anar mun daure zukatansu shine malam yace alhamnahum sabran mun ganar da su daukan hakuri da juriya akan bala'i da musibar da suka hadu da shi shine ma'anar kenan rabadna ala qulubihim idza qamu yayin da suka tsaya gaba ga sarkinsu na wannan lokaci wanda shi kuma sarkin yana kiran mutane zuwa bauta masa suka sun yi sani sun tabbatar da cewa abun bauta daya-daya ne shine ubangijin da ya halicci sammai da kasai babu wani abun bauta in ban da shi suka fada masa suka ce masa rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijinmu mahaliccin abun bautar mu wanda ba mu da wani abun bauta na musamman in ban da shi shine ubangijin sammai da kassai lan nad'u min dunihi ilahan har abada ba za mu bauta ma wani abun bauta na daban min dunihi in ba shi mahaliccin kowa da komai suka ce laqad qulna idhan shaqqa tabbas in har mun bauta ma wani ba Allah ba to mun fadi fada wadda take me ketare iyaka wato a cikin zalunci to shine anan malam ya fassara mana lafazin shaqqa sai ya ce ai ifradan an gane ko idan aka ce ash-shaqq shine al-ifrad ma'ana mujawazatul haddi ketare iyaka to kaga babu ketare iyaka wanda ya wuce hada bautar Allah subhanahu wata'ala da wani shine suka ce laqad qulna idhan shaqqa ubangiji ta'ala sai ya ce ha'ula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha Allah yake fada akan halshen su kenan abinda suka fada suka ce ha'ula'i qaumuna waɗannan ne mutanen mu ne jama'ar mu ne ittakhazu min dunihi aliha sun riki wasu alloli suna bauta musu koma bayan Allah mahaliccin kowa da komai laula ya'tuna alaihim bisulqanin bayyin ubangiji ta'ala yace wai me ya hana da ba za su zo musu ba da wata hujja a bayyane wadda take nuna cewa wani ba Allah ba ya cancanta a bauta masa me ya hana su zo musu da irin wannan hujja alhali wannan hujja ko babu ita an gane ku har duniya ta nade babu wani wanda zai iya zawwa da dalili wanda zai iya zama hujja akan cewa wani ba Allah ba ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada saboda ita ibada haƙƙi ne na wanda yake halittar halittu mai kashewa mai rayawa mai azurtawa mai talautawa mai janyo amfani mai ishe tsanani ko ya yaye shi gabarin bawa wanda yake saukar da ruwa daga cikin gilgije ya fitar da tsirrai daga cikin ƙasa kuma wanda zai dawo da halittu bayan sun rududdige sun zama ƙasa duk wanda baya aikata ɗaya daga cikin wannan to bai cancanta ba a bauta masa don haka ya faɗa Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun to shine anan yace laula ya'tuna alaihim bi sulqanin bayyin wai me ya hana da ba za su zo musu da wata hujja mabayyaniya wadda za ta nuna cewa wani ba Allah ba ya cancanta a bauta masa ubangiji ta'ala yace faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ai babu mafi zalunci sama da mutumin da ya yanki ƙarya ya danganawa ubangijinsa subhanahu wata'ala a duk ƙaryar da ake yanka ake danganawa ga Allah subhanahu wata'ala babu wata ƙarya mafi girma sama da sarrafa ibada ga wani Allah subhanahu wata'ala ga wani ba Allah ba shi yasa Allah ya faɗa inna shirka la zulmun azim lalle hada bautar Allah da wani zalunci ne wanda yake mai girma wanda babu wani zalunci sama da shi domin tauyewa ne tauye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ne shine yace faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba babu mafi zalunci sama da mutumin da ya yanki ƙarya ya dangana ga Allah subhanahu wa ta'ala wa idh itazaltumuhum nan kuma shawara ce junan su yake ba juna su waɗannan matasa da suka haɗe kai a bisa tauhidi kadaita Allah da bauta saboda daman ba komai yake haɗa kan jama'a illa gaskiya riko da gaskiya shine sababin samun haɗuwar kai amma duk wani abu wanda yake koma bayan gaskiya to baya hada kan jama'a ko sun hade sun watse to shi yasa anan suke ba junan su shawara shine Allah yake kissanta mana wa idh itazaltumuhum suka ce da junan su idan kun kaulace ma waɗannan mutane naku wama ya abuduna illa Allah, kun kaurace ma duk wani abin da suke bauta ma, ba ku bauta ma kowa illa Allah, in banda Allah mahaliccin kowa da komai. To muna ba ku shawara, fa awu ilal kahfi, ku taro jiki, wato izuwa kogo. In har kun taro jiki izuwa wannan kogo kuka shiga kuka labe, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijinku wato zai daidaita muku jin kansa, ma'ana zai lullube ku da jin kansa, saboda alkawari ne wanda Allah ya daukan ma kansa. Duk wanda ya masa da'a, to ba yadda za a yi tozarta. Ubangiji subhanahu wata'ala taimakonsa yana tare da duk wanda ya masa da'a. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum marfika, kuma ubangijinku zai shirya muku, wato shine marfika, shine ma'ana tausasawa game da lamarinku, ma'ana duk wani lamarinku zai zamanto al'amari ne wanda yake wato mai sauki. Shine sai yake faɗa, sai yace wata rashamsa, ubangiji ta'ala yace zakka kan garana, idza qala'at, idan ta hudu, tazawaru an kahfihim, takan karkata wato gabarin kogonsu, ba ta dukan su kai tsaye lokacin da ta hudo. An gane ko, ma'ana gumin rana baya bugun su, rana takan karkace gabarin kofar kogon, kenan yadda sai dai hasken ta shigo, amma ita ba za ta shigo ba. Wa idza gharabat, ubangiji ta'ala yace idan ta je faduwa, taqriduhum, wato tana ketare su, shine kamar yadda nan malam ya fassara mana, wato taqriduhum ay tatrukuhum, kenan ranar takan bar su, ma'ana takan ketare su, in ta je faduwa hallo ba ta shigowa cikin kowa, za ta shimali. An gane ko, in ta je kenan faduwa, taqriduhum za ta shimali. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وبنجي تعالى يجي على حالي سوق سنة چكم ونبالبالي وتنكوبا. إذا أنك يجي فجوة شين بالبالي سنة چكم ونبالي أچكم كوبا. فشيني أنا مالي يكي فسر رامنا وتون يوا شيني يجي هم في فجوة منه. Sai yace zalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtad, yace wannan wato yana daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ke nuna kadaitar shi da kudirar shi da cewa shi kadai ya cancanta abauta masa. Sai yace man yahdillahu fa huwa al-muhtad, duk wanda Allah ya shiryar da shi, to ka tabbata shine shiryayye, kuma babu wani wanda ya isa ya batar da shi, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil, duk wanda Allah ya batar da shi, falan tajida lahu murshida, ba yadda za a yi ka samu wani wanda yake mai iya shiryar da shi. Wannan ana kiranta hidayatut tawfiq, yi ma bawa dace game da yin imani, wannan abu ne wanda ke hannun Allah, abu ne wanda ya fi ƙarfin wayo da dabara da wani ƙarfi da wata dukiya da komai. A'a, shiriya Allah ne yake ma bayinsa dace, wanda ko Allah ya ganar da shi gaskiya, ya masa dace game da karɓarta, to ba wanda ya isa ya batar da shi. Haka wanda Allah ya batar da shi, to babu wani wanda ya isa ya shiryar da shi. To ita wannan nau'in hidaya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. Amma hidayatu dilala wal irshad, na ai maka bayani, a nuna maka hanya, ga hanyar da in ka bi ba inda za ta taka birki da kai face aljanna a gobe kiyama, ga hanya ta tabewa da halaka. To wannan Allah ya mallaka ma annabawa da manzanni da ma mabiyansu, malamai Allah ya mallaka musu hidayatu dilala wal irshad, nasima mutane bayani, ga hanya ta kware, ga hanya ta banza, kuma iya abin da ya rage kenan mutun ya zaba ma kansa. Wanda Allah ya masa dace ya kama hanya ta kware, wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka ya kama hanyar shaidani. Shi yasa Allah ya kore wannan hidaya ga barin manzansa afadarsa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, kuma ya fada innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadi. Haka kuma ya fada walau sha Allah lajama'ahum ala al huda, sai ce fala takunanna min al jahilin. Haka ya fada walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini, sai ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. To shine anan yace man yahdillahu fa huwa al-muhtad, duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye. Kaga waɗannan matasa, waɗannan bayin Allah, Allah ne ya nuface su da rahama ya kimsa musu wannan shiriya. A cikin jama'ar su gaba daya su Allah ya ganar da su, suka karbi wannan karantarwa ta manzanni. To sai yace wa man yubilil falantaji da lahu waliyyan murshida, duk wanda Allah ya batar da shi falantaji da lahu waliyyan, ba za ka samu wani majibincin lamari da zai ji bincin lamarinsa murshidan mai shirye zuwa zuwa tafarki wanda yake na daidai. An gane ko? Babu wani wanda zai iya jibintar lamarin duk wanda Allah ya batar da shi na ya nuna masa hanya ta kwarai domin ya yi. Sai ya ce wa ta hasabuhum aiqaban, Ubangiji Ta'ala ya ce idan ka gansu za ka zaci cewa a falke suke, wa hum ruqud alhali ku bacci suke. An gane ku? Saboda idanun a buɗe suke, saboda duk wanda idan shi a buɗe yake. An gane wannan? Wata hasabuhum, wanda idan shi a buɗe yake ba za a yi zaton cewa bacci yake, saboda shi galibi al'ada da ɗabi'a ta mai bacci ido yakan rufe, to su idanun su a buɗe suke. Shine Allah ya ce wata hasabuhum aiqaban, za ka zaci cewa a falke suke, wa hum ruqud alhali kuma bacci suke. Wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal, Ubangiji Ta'ala ya ce muna juya su wajen dama wa zata shimal da kuma bangare na hagun lokaci zuwa lokaci. Hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da juya su da ya wakilta mai juya su, domin kada kasa ta cinye gangan jikinsu, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa. Allah ya wakilta wanda zai juya su lokaci zuwa lokaci, bangaren dama da bangaren hagun. Saboda juyawa ga ɗan adam ba ma kasancewar ga su waɗannan, wanda wani al'amari ne na musamman, ko kana bacci in dai a bangare ɗaya ne zaka kwanta, to zuwa wani lokaci zaka ji ka gaji kana buƙatar juyawa. Misali yanzu marar lafiya wanda baya iya juyawa, idan yana kwance aka ɗau wani lokaci shi da kanshi zai nemi cewa a juya shi. To kaga koda cewa marar lafiya baya iya faɗa, to ya kamata ga waɗanda suke ƴan jiya su ringa lura da ɗabi'a da al'ada ta ɗan adam, lokaci zuwa lokaci kenan a ringa juya mutum daga wannan ɓangare a ɗan juya shi koma wannan ɓangare. To wannan yakan ɗan sanya hutu ga jiki. Shine Allah ya ce wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal, sai ya ce wa kalbuhum basidun dhira'aihi bil wasi, Ubangiji Ta'ala ya ce wato karansu basidun dhira'aihi, yana mai shimfiɗa damatsan shi, bil wasi wato abalbalin wannan kogon. Idan aka ce al-wasir shine anan malam ya fassara mana al-fina, an gane ko? Falfajiya ko ka ce balbali. Wa jam'uhu jam'in wasid shine malam ya ce wasa'id wa usud jam'i ne kenan na wasid. Wa yuqadu alwasid albab, kuma akan fada alwasid akan ce albab ma'ana kofa kenan. Ka ce wa kalbuhum basidun dhira'aihi bilwasid, karansu yana mai shimfiɗa damatsansa kenan a ƙofar kogon, ko kuma ka ce a balbalin kogon. Shine malam sai ya zo da kalima ta mu'sada, an gane ko? Wanda ke cikin suratul humaza, wadar Allah subhanahu wa ta'ala kalla la yunbadhanna fil hubama wa ma adraka mal hubama narullahi al muqada. a gane ko allati taqali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sada, shine yazo da wannan kalima mu'sada ai mudbaka, ma'ana abin rufewa. Asada al-baba wa awsada, larabawa sukan fada asada al-baba ai aglaqahu wa awsada ai adbaqahu, shine ma'ana ya rufe kofa. Duka dai idan ya bambanta mana da waccan kalima ta al-wasil, shine Ubangiji ta'ala yake fada lawi qala'ata alaihim, Allah yake fada ga manzansa inda zaka leka ga su waɗannan bayin Allah, ka leka ka ga yanayin da suke ciki da halin da suke kan shi. Lawallaita minhum firara, Ubangiji ta'ala yace tabbas rantsuwa nake da girma na da guwayata, zaka juya baya da gudu. Wala muli'ita minhum ru'ba, Ubangiji ta'ala yace kuma da an cika zuciyarka da tsoro da firgici game da su waɗannan matasa idan ka ga yanayin da suke ciki. Allah yake faɗa ma manzansa lawi qala'ata alaihim, inda ka leka ka gan su cikin irin wannan yanayi da suke, lawallaita minhum firara, tabbas da ka juya baya kana mai gudu gabarinsu. Wala muli'ita minhum ru'ba, Ubangiji ta'ala yace kuma tabbas da an cika zuciyarka da tsoro da firgici. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum, haka lamarin yake. Ubangiji ta'ala yace ba'athnahum, mu muka rayar da su, shine malam yazo mana da kalima ta ba'athnahum ay ahyaynahum. Ubangiji ta'ala yace haka lamarin yake, ba'athnahum sai muka rayar da su, lina alama ayyul hizbaini ahsani ma labisu amada, wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum, wato dan su yi tambaya tsakaninsu. Qala qa'ilun minhum, wani mai fada daga cikinsu sai ya fada, kam labistum, yace gwalgwadon zamani nawa kuka zauna a cikin wannan kogo. Gane ko ɗaya daga cikinsu junansu ne yake tambayar juna, wai gwalgwadon zamani nawa ne kuka zauna a cikin wannan kogo. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, suka ce wannan kogo tunda muka shiga mun dai zauna wato tsawon yini guda ko kuma shashen yini, ma'ana daga hudowar rana zuwa faduwarta. Gane ko, ko kuma mu ce daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana shine yini a shar'anci. Shashen yini kenan daga ketowar alfijir zuwa gushewar rana, wannan shine rabin yini, daga gushewarta kuma zuwa faduwarta shine yini. Ma'ana anan sun yi shakka su dai zaman da suka yi a ɗauke shi in ma yini ɗin ko kuma rabin yini. Shine Ubangiji ta'ala ya faɗa, qala qa'ilun minhum kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, shine yace qala balla, wannan me faɗa, qalu rabbukum a'lamu bima labistum, Ubangijin ku shine mafi sani game da gwalgwadon zaman da kuka yi a cikin wannan kogo. Wannan magana ta nawa muka zauna suka ce kai ku barta, fa ba'su ahadakum bi warqikum ila almadinati, ku aika ɗaya daga cikinku wato da kuɗaɗenku ilal madinati zuwa wannan birni, birnin da suke kusa da shi kenan. An gane ko, fa ba'su ahadakum bi warqikum ilal madinati, ku aika ɗayanku ma'ana da kuɗinku zuwa wato wannan birni. Fa ba'su ahadakum bi warqikum ilal madinati, me nace yawa falyatikum ayyuha azka ta'aman, falyatikum falyatikum bi waliyatikum bi rizqin minhu waliyatalaff wa la yushiranna bikum ahada, shine suka ce ma'ana ku aika ɗayanku da wannan kudi naku zuwa wannan birni. An gane ko, ma'ana domin yaje ya sayo muku abinci, amma fa ya faki, an gane ko, ya faki lokacin da zai tafi, wala yushiranna bikum ahada, dan an gane ko, kada wani ya san da cewa wato ga kunan kada ya sanar da wani game da ku wala yushiranna bikum ahada kada ya sanar da wani game da ku sai yace suka ce innahum in yazharu alaykum lalle su mutanen ku in har suka yi rinjaye akan ku suka gano ku an gane ku yarjumuku to za su jajjefe ku ko kuma yarjumukum za su kashe ku domin lafazin arrajim yana daukan ma'anar kisa yana daukan ma'anar jifa da duwatsu kuma yana daukan ma'anar jifa da bakakin maganganu za su kashe ku auyu idukum fi millatihim ko kuma su nemi dawo da ku wato zuwa ga addininsu walan tuflihu idan abada har abada ba za ku rabauta ba in kuka sake kuka dawo ga addininsu domin addini ne wanda yake na shirka to shine a takaice wato shine malam sai ya fassara mana kalima ta azka ay aktharu rayan ma'ana wanda yake mafi yawa an gane ko idan aka ce arrayu shine ma'ana tsatsi kamar misali abu wanda yake mai yawa kenan kamar wanda yake mafi yawa kamar shi wannan kamar dai abinci wanda yake mafi yawan albarka wanda yake mafi yawa shine yace azka qa'aman falyatikum bi rizqin minhu walyatalaqqaf wala yushiranna bikum ahada innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada shine yace wa kadhalika a'atharna alayhim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alayhim masjida sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum shine ma dan yazo da kalima ta rajman bil ghaib shine ailam yastabin ma'ana bi bayyana ba shine kenan ake cewa zato kenan hashashi to shine lokacin da su mutanen su suke maganar lokacin da suka gano ga kugon da suke to amma an zo an bincika Allah ya makautar da su basu gansu ba to shine anan sai suka yi shawara me ya kamata a mai da wannan kugo to aka ringa jayayya a ƙarshe dai aka tabbata akan shawarar cewa za a gina masallaci lanattakhizanna alaihim masjida za mu mai da kenan wannan kogo nasu ya zamanto masallaci to kasancewar wannan labari ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu sun ce za su mai da wurin masallaci amma ba Allah bane bai ce a su mai da shi masallaci kamar yadda waɗanda suke kan irin wannan bid'a wanda bid'a ce wadda take kai masu ita zuwa shirka da Ubangiji wato shine mai da kabari masallaci wai sukan fake wai da wannan aya ai Ubangiji ta'ala ya faɗa sun faɗa su mutanen ashabul kahf lanattakhizanna alaihim masjida don haka ai ba laifi bane ba a zo a gina masallaci akan kabari ko a kawo kabari abin ne a masallaci wanda wannan sunna ce ta Yahudu kamar yadda da su ne ɗan mushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا manzo Allah yace Allah ya la'anci yahudu domin sun mai da kabarin annabawansu masallatai kuma haka ummu salama da ummu habiba Allah ya kara musu yadda sun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci da suka gani a kasar habasha lokacin da suka yi hijira ana cewa wannan cucin Mariya ake kiranta da irin yadda aka kawatar da wannan cuci da yadda aka kimsa hutuna a cikin ta suke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzo Allah sai yake faɗa musu yake cewa ulaika qaum ai waɗannan wasu mutane ne idza ma tafihim ar-rajulus salih idan mutumin kwarai ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar aw kama qala, sukan gina masallaci akan kabarin kuma su yi hotuna su kawo su kimsa a cikin masallaci. To kaga kasancewar koda ma ka tabbata koda ma cewa a waccan shari'ar su ya halatta na a maida kabari masallaci balantana anan labari ne Allah yake ba mu, to a shari'ar mu haramun ne, haramun ne maida kabari masallaci. Maida kabari masallaci ba bambanci da wanda za a zo a gina, an gane ku, da wanda zai zo ya gindin kabari ya sa kabari gaba ya salla, wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a hadisin da yake fada, yake cewa la tajlisu ala alquburi wa la tusallu ilayhi, manzon Allah yace kar ku zauna akan kabari kuma kar ku sanya kabari gaba ku yi salla, au kama qala. To dan haka kasancewar kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa wulakanta da ƙasƙanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, su ne mutanen da alkiyama za ta tabbata suna raye. Na biyunsu manzon Allah ya ce da waɗanda suke mai da kabari masallaci. To don haka abin da yake a shar'ance, duk masallacin da aka gina a kan kabari, rusa wannan masallaci ya zama wajibi. Dole a rusa wannan masallaci. Kamar yadda an gane ko, abu na biyu, in ku kasancewar kabari ne aka kawo aka binne a cikin masallaci, ma'ana masallaci ya riga yi kabarin, to tone wannan kabari ya zama wajibi a tone shi a kai shi can inda ake binne kowa. Dan haka duk masallacin da ke akwai kabari a cikin shi, in dai mutum yayi sallah akan ya san da cewa akwai kabarin, to ba shi da sallah. An gane ko? Domin ka'ida annahyu yaqtadi al-fasad, in dai ka san da cewa akwai kabari a masallaci ka zo kai sallah a masallacin, to ba ka da sallah. Domin hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na a maida kabari masallaci. Kenan shine in aka ce al-masjid gun sallah, to dan haka shi kuma bai kebanta ba cewa sai an gina, ko da zawwa ne mutum zai yi yayi, to wannan ya shiga karkashin hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine a takaice wato malamin ya zo mana da wannan ayoyi waɗanda suke bayani game da kissar su waɗannan mutane, duk da cewa babu wani hadisi wanda malamin ya zo da shi a karkashin baban, illa kasancewar akwai hadisi wanda Abdu ibn Humayd wato ya rawaito shi da dangane ingantacce, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake faɗa daga Abdullahi dan Abbas, hadisin da yake kunshe da kissar su waɗannan ma'abuta kogo, amma bai ɗaukaka faɗar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda shine Abdullahi dan Abbas yake fada ya fita yaki tare da Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara masa yadda, a lokacin nan sai suka wuce da wannan kogo wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin Alkur'ani, kenan ko wannan kissa. A lokacin nan Muawiya, Allah ya kara masa yadda, sai yake famar sai ya shiga wannan kogo yayi bincike ya ga hakikanin lamarin da yake ciki. Abdullahi dan Abbas sai ya hana shi, amma sai ya nace, sai ya aika wasu mutane cewa su je su shiga kogon su leko masa me yake ciki. Lokacin da suka tinkari wannan kogo za su shiga, Ubangiji ta'ala sai ya turo wata iska ta musamman, wannan iska sai ta fito da su. Labari sai ya cimma Abdullahi dan Abbas, to ai ga abin da Muawiya yayi, bayan ya hane shi ya tura wasu mutane su je su yi masa ganin kof, to amma ga yadda lamarin ya kasance, Allah ya turo wata iska ta tarwatsa su. Abdullahi dan Abbas sai yake bada labari yace su waɗannan matasa sun kasance ne a wata masarauta ta wani sarki wanda yake azzalimi mai bautar gumaka. Kun gane ko? Da shi da jama'arsa ba abinda suke bauta ma illa gumaka. A lokacin da suka ga wannan juya hannun agogo baya, jama'a sun daina bautar Allah suna bauta ma gumaka. Gaba ɗayan su sai suka fita su waɗannan matasa daga cikin garin, kowa ya yi hijira. Ba tare da sun yi alƙawarin ga inda za mu haɗe, Ubangiji Ta'ala da ƙudurar shi sai ya haɗe su gaba ɗayan su a wannan kogo. Wannan ya zo, wannan shi ma Allah ya ganar da shi ya shiga wannan kogo, gaba ɗayan su sai suka haɗe. Amma ba wani alƙawari ba ne suka ma junansu na cewa mu haɗe a kogo kaza. To a lokacin da suka haɗe a cikin wannan kogo, junansu sai ya riƙe alƙawari ga juna na cewa za a ci gaba da zama a wannan kogo, kuma zama wanda yake na amana. Kowa ya riƙe alƙawari, kar wanda ya fita sai mun ga lamarin da Allah zai kasantar da shi. Muna dai fatan Allah ya yi mana kuncin da muke ciki. To a lokacin nan iyalinsu suka bazu, ana nemansu, ake ta nemansu, aka rasa ina suka shiga. A lokacin nan bayan an buga an rasa labarinsu, sai aka je aka ba wannan sarki labarin cewa to ai suwa na fa sun yi batan dabo, kamar yadda ake faɗa a Hausa, an neme su sama da ƙasa an rasa. A lokacin nan sai ya sa aka rubuta sunayensu a jikin wani allo na dalma na aluminium, a jikin shi aka rubuta. Waja'alahu fi khizanatihi, sai ya sanya wannan allo a cikin taskar shi inda yake aje abubuwa masu kima masu daraja, nan ya sa Allah ya koyi. To waɗannan su matasa, kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa, da suka shiga kogo, fadarraballahu ala azanihim fanamu, Ubangiji Ta'ala sai ya sanya su bacci. Shine yace fa arsalallahu man yuqallibuhum, Ubangiji Ta'ala ya turo wanda zai ringa juya su bangaren dama da bangaren hagu lokaci zuwa lokaci. Wa hawwala ash-shamsa anhum, Ubangiji Ta'ala ya juyar da rana gabarin su, ma'ana in ta je hudowa da haka nan in ta je fadawa ba ta bugun su kai tsaye. Shine yace falau qala'at alaihim la ahraqatuhum, inda rana za ta hudo a kansu to kai tsaye da ta kone su. An gane ko? Da ta kone su, inda a wannan yanayi da suke rana tana hudowa a kansu to da konewa za su. Yace walaula annahum yuqallabuna la akalathum al-ard, in ba dan ana juya su ba, Abdullahi dan Abbas yace da ƙasa ta cinye gangan jikinsu. To sannan wannan sarki azzalimi ya tafi, mulkinsa ya gushe, lokaci zamani ya yi zamani. To kasancewar sai Allah ya kawo wani sarki wanda yake adali mai tauhidi, waɗannan gumaka gaba ɗayansu ya rusa su, aka dukufa akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai sarki ne wanda yake adali, domin babu wani adalci sama da kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Tauhidi shine jagaba a bangare wanda yake na adalci. A lokacin nan Ubangiji Ta'ala sai ya rayar da su waɗannan matasa kamar yadda ya ba mu labari, sai suka aika ɗaya daga cikin su ya zo musu da abinci, ya shiga wannan birni yana mai fakewa. Da ya shiga birnin sai ya ga wani yanayi wanda bai san shi ba, kuma ya ga mutanen duka sun saba da yanayinsu da mutanen zamanin shi. Wannan kuma haka ne ɗabi'a ta ƴaƴan Adam, duk in aka ɗau wani lokaci idan ka zo zaka ga mutane duk sun canza, duk yanayinsu ya canza. In wani abu ne wanda kuke yayi to an wuce yayin shi saboda tsawon zamani, wanda tsawon zamanin ko kusan shekara 309 ne, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa labisu fi kahfihim 300 sinina wa zadadu 9, shekara 309, kaga ai zamanin ba kusa bane. To a lokacin nan sai ya ba da kudinsa, kamar yadda suka ce je kada kudinku, ka je ka sayo mana abinci, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake fada sai ya je ya ba wani mai gurasa shine fadafa dirhaman ila khabbazin fastankara darbahu shi wannan mai gurasa sai ya inkarin kudin wannan ina ka samu irin wannan kudade a lokacin nan sai niyyar zai dauka kalamarin shi ya je ya fada ma sarki shi wannan matashi sai ya ce masa a tukhawifuni bil mali yanzu barazana zaka ringa mun da sarki cewa ka kai ni wajen sarki wa abida haqanuhu alhali babana ba fadan shi ne shi yana daga cikin ƴaƴan wani bafadi shi wannan matashi waɗanda suka yi hijira suka je cikin wani ce yo mi zaka barazana mi zaka mun ka ce zaka kai ni sarki alhagun sarki alhali babana ba fadan shi ne to a lokacin nan sai ya tambaye shi ya ce masa mana abuka wane ne babanka faqala sai ya ce fulan wane ne to wannan shi mai gurasa falam ya arifu kwata kwata bai san da cewa a cikin fadawan sarki akwai wani mai wannan suna a wannan lokaci fajtama annasu farafa'uhu ila almalik jama'a sai suka yi ca suka taru me za a yi kawai sai suka kai shi gun sarki da aka kai shi gun sarki na wannan lokaci sarki sai ya ce to ku zo mun da wannan allo yasa aka dauko masa wannan allo wanda yake cikin taskar wanda daman yana da labarin wannan labarin su waɗannan matasa to a lokacin nan sai ya bashi labarin duka abokansa dai waɗanda suke cikin wannan kogo gaba ɗaya mutane suka yi kabbara a lokacin nan sai suka ce to mu tafi kogon kafin su tafi shi wannan matashin sai ya yi mazayi rigaye su an gane ko domin ya ji cewa za su tafi sai ya yi mazaki nan ya je ya faɗa ma 'yan uwansa don kada su ji tsoron cincirin da wannan jama'a da za su zo lokacin da ya shiga wannan kogo su jama'a sun zo Ubangiji ta'ala sai ya makautar da su ma'ana suka kasa gane a ina waɗannan matasa suke an gane ko Allah ya makautar da su sun shiga ko ina sun leka amma ba su ga kowa ba suka rasa ina suka tafi to a lokacin nan ne sai suka yi shawara suka ce to abinda ya kamata wannan kogo nasu mu gina masallaci an gane ko suka yi ittifaki akan wannan ra'ayi za mu gina masallaci kuma za mu ringa yi musu addu'a muna roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan shine a takaice dai abin da yazo na kissar su wannan matasa daga Abdullahi dan Abbas gani ko nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.